haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan ba sauraro ba ta manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba ma ƴaƴansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Yanzu kuma zamu dora ne daga inda muka tsaya.
Muna batun yanzu na zaman gidan nan da aka yi na hana zazzabi saboda wannan cuta ta corona.
Eh to kuma
ilimin waɗannan yara ya
kafi. Ah
me ya kamata?
Yau abin da ya kamata yi shine kamar da dan uwana ya faɗa kamata yi a samu unguwanni committee na unguwanni. A neme su bada gurare tunda ba a son taro ya wuce mutum 25 ko da mutum 10-10 ne a dinga ajewa ko a tsoro ne su turo mutane wanda za su dinga koyar da su ya dangata da matsayin ilimin yara
bayan da mun can malaman ba su isa ba kuma ya za a
gwa a aka ce community na unguwa naga ne community na unguwa ai jama'a ƴaƴan su ne kannan su ne yayin su ne akwai masu ilimi da wanda ba su da aikin yi wanda ba san da suke ko da dan ihsan ne ai musu cewar dan Allah ana so kudin gaba kuna koyar da yaran nan amma a sati zaba ko da 500 ne a guji zaki fahimta mutane su
naga wani bawan Allah bakin sa yana ta moto
to inna assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Ayatu Umar Muhammad daga unguwar Karkasara
to me kake da shi da zaka fara
to ni dai abinda zan iya tofa albarkacin baki na akan wannan lamari na zaman yara a gida gaskiyar magana tsarin da gwamnati ta koma ba shine mai ta ba yawa wannan tsarin na cewa yara su koma gida su zauna kawai sai illa ma sha sai ranar da aka koma
saboda wannan cuta ta koma
to wannan cuta duk abinda Allah ya saukar na cuta yana da magani shi zai saukar da maganin sa kuma Allah ba zai saukar da abinda
ba shi da magani
ya fi Allah ya kare to abinda matakin da gwamnati ya kamata ta dauka mu a Kano a zahirin gaskiya a yanzu ba mu da wannan cutar inda ya kamata gwamnati ta tare shi ne ta koma ta tare bodojin shigowa Kano idan ta tare bodojin Kano mu ƴan cikin Kano da bamu da cutar nan mu zauna da mu da ahalin mu wanda muke a ciki mu ci gaba da gudanar da rayuwar mu yadda muka saba
kenan kai yanda ta dakatar da
a wannan ba tsari bane saboda ayayin an koma baya da karatun boko da na arabi yanzu saboda Allah da Annabi a ce ba za a karanta karatu
yanzu da ita gwamnati ba ce ba kai ne kai na ganin
to ajin da a hukumance an ce wannan abu doka ce ni sai dai in zauna a gida na gudanar da abin da nake yi a cikin gida na kamar koyawa ƴan uwana da ƴaƴana da dukkan wanda ya dace
wannan kana dan yi shiru
yawa gaskiya ne wannan magana da aka yi akan ilimin yara dan ne yara kin ga su duk sun zauna a gida mu masu dan makota masu abin nan din mu muke kokarin yaran mu su danyi amma akwai yara da yawa zanga zaki gan sa unguwa sai wasanni suke wasu bal wasu doke doke wasu fada ma za ta yi gaskiya kamata gwamnati ta dau wani mataki za ta taimakawa kwamati na unguwa ma wanda za su samu suke dan sarrafa yaran nan a samu a abin nan saboda wannan zama da yara da suke yi bai shi da amfani in kai naka ka samu yana yi na wani fa makocinka kuma zama da na makocinka da na wancan din ai shi yake kawowa duk abin nan din
to daga karshe me za ka ce
zan ce ni ina da fahimta cewa bai kamata a ce komai sai mun jira gwamnati ta mana ba ban ga wani dalili ko hujja da za mu jira gwamnati bayan ta ba da gudunmuwa na dakatar da yaɗuwar wannan cuta kuma ta sake dawowa ta ce mu ita ce za ta zo ta sake ɗaukar ɗawaini ƴaƴanmu kuma a gidajenmu da unguwanninmu cewa wai gwamnati muke jira ta zo ta mana tsarin yadda za mu ci gaba da basu ilimi ni ban gamsu da wannan tsarin ba kuma wannan ma ni ban yarda da shi ba me amfanin iyaye kamata yayi a gidanka in kai baka da dama makocinka in yana da dama ku hada kai gida biyu uku ku zo ku hadu ku dauki wani kofar gida da za ku tattara ƴan ku ko biyar aka samu ko goma aka samu ko 20 aka samu tunda adadin ya haura adadin mutum 25 aka ce a dauki wannan adadin ku samu mutum daya ko mace ko namiji a hada sa kofar gida ku ringa ba su dan abin da bai taka kara kariya ba ya ci gaba da taimakawa amma a ce sai mun jira gwamnati ta mana wannan allaji ai ai abin gaskiya ni ban gamsu da wannan tsarin ba ni ban yarda tsari bane wannan mai kyau
sai ka liki mana
yawa da abin da zance ni dai abin da ke kiran ka hukuma da abin da za a tsaya a yi shi tsakani da Allah a dauki san zuciya a dauki san rai talaka da mi da talaka da hukuma dade ne kun babu kowa babu talaka an ba talaka babu hukuma so duk abin da za a dinga yi tsakani da Allah bai wa wanda za su iya bada haki haki ba ka dauko san ranka ko ka dauko wanda kake kauna ko wanda kake so ya arziki ka kira shi ka sashi akan abu dan ya arziki ko kuwa ba dai ya taimaka mutane ba ita kuma ya kamata
Ayye
kwarai da gaske naji su ce za a dinga radio Kano gwamnatin jihar Kano ta tana kawo da yara ta radio Kano har sun ba da lokuta to kaga ba kowa yake sauraron ma radio Kano ba a gidan radio Kano da zuwa da safe naji sun fada har sun ba da lokuta ma to ba kowa yake sauraron radio Kano saboda program din nasu ba sa yin su a zamanin cika mai da sauran gidajen radio suke yi da kuma jama'ar Kano nan ba cika sauraron su muka yi ba ina dai juya kawai sai sun ce za a dinga koyar da yara karatu aka ba da lokaci amma ba su yi sai sai spine din gidan yara da dan koyar ba a primary school sai secondary school ne junior senior ba su bambance ba so dan haka kamata yi a ce kafin su wannan su sanar ko da mota ce ta dan yawo a gari tana sanarwa saboda ba saurara su ake sosai ba kuma su a dinga fadan lokacin a ciki ko yan takardu ne su buga su dinga raba mutane so da jama'a su dinga saurara
to ma sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina zamu je matasa domin jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Baraka Bashir da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya ma'assalam
da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ƴa mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu yau shirin ciwon ƴamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa mun kaɗu bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i
Hajiya Umma za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kuka rike
sai na yaba da halinta da hankalinta da natsuwanta da tunaninta da bibi da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya
ko wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amurje sai maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan yana ci kishi kishi kumallan mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin ce ne to amma idan baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kwara da gaskiya amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka
to yanzu misali a ce kina tare da kawar ki sai mijin ki ya zagaya yana ga ya niki da yana zuwa wurin wata yana so ya yi karin aure da aka wayi gari sai kawo kawar ki a matsayin amaryar ta ce ita bata taba yake ba shi kuma bai taba nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya zaki sun karu wannan al'amari
abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na daya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani
ni zan yi haƙuri idan mai zuciya ne a rungumi kaddara bar shi idan halin su ne munafurci za su gani
munafurci dodo ya kan cinye shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata suke irin wannan cin amanar
kishi da kwadayin abin duniya saboda in dai ba na cikin kwata ba zan je aure mijin ta ba
kamar hasada ce ma
yawa
tana hasada kawai mai yiwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan me yasa a ra'ayin ki me yasa kike gani mata kike cin amana ƴan uwan su mata kuma duk wani rashin kyautatawa zaki gani mace tana jibgewa akan ƴan uwan ta ne mace ko da ku akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashin yana kuntata mata ba ta yi shi abin da take wa ita ƴar uwar
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata ma wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar
to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kika ta aikata laifi sai ta korawa ƴar uwarta
mace da ma in ba ni daɗi ba ne ba a samun daɗi zama da ita za ka tabbiyar da ƴaƴanta yanayin halinta saboda ki kunta ta ma wannan mace a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe kinshiji saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba mu ita ta kai
Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa zaki ga ba ma kawai tsakanin mata ba ba su zaman ƴan masu auren mutum ɗaya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu
haka ne da zaman ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne da gaba ba wai ni na tira kaina ba a cikin halin mu ne ma ba wai ba na gari ba a cikin wannan muka ɓata kuma za mu san mu ga ruwan mu tana ci gaba kin da bakin ciki da ƴar uwa ta misali yanzu na kociyanta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1500 ne ina ansan 2500 ko 1000 kuma na san cewa ne matsayin kusan ɗaya ne
ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki
to kin ga wannan kadai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda kaga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba
to Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
a mafiya abinda zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da ko suna da halinta mai kyau da marar kyau to dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani mai kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa yake to idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai yi ya zama ko da ta gane ta yi kokari da canza ina kamata na gane cewa tukun na faɗa a baya duk abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi to mu kiyaye yin abubuwa mara sani misali idan misali ya yi da su da mata biyu ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka to yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin dama ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za ka ji za su tafi fitar da akwai yana farci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji
me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga ƙawa amma ana shirin bikinta ƙawarta ba ta san wane ne angonta ba sai an daura auren wata mata ce ba ta so a san ango
eh to gaskiya nan mun dan bangaren mata yan suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci an mata ne ba su da rukun amana din sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa kawarki saurayi tabbas ba mamaki idan baki yi sa'a ba kuma an in ba Allah ya mijinki bane za ta raba ku ko da ba dan kika ta same shi ba za ta na hasaran ne biye kika ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ta ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba
ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu
ko me kake yi in dai halin ka ne sai ya bayyana ko 500 kake karba ni a ce a misali wata kuma tana karban miliyan sai ta nuna halin ta ne na hasadar ki
amma hasadar ki sun nan wai wajibi ne mata su yi shi
ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki tsakani da Allah kowane dan adam na ci dai kana da shi idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka kashe dishin shi ba
bari in ba ki misali akwai wata mata da kishin amana da na mata ke ne nake son ba ki misali mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai biki wannan yarinya an je dora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyaye suke gaban ta aure mata miji
kan da miji ne kuma a lokaci da zai zaki ga iyayen yarinyar ne
me yasa
maganar hakka da ran kenan da kin shi saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da dan hali to kadan abin duniya shi yasa suka ji da ado yar uwa ta tarike aure mutum ji kuma ga shi ba ta da tarbiyya da yake ga kuma halin da yake ba kamar na matarsa yana ce da mu matarsa da sai da zai ba ne shi iyayen ta ne da shi mijin mata mu
to anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon ku tara da mu a makon gobe dan jin wani sabon shirin ciwon kyamace a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Jimila Resolution ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya Ma'asala.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, ni magana malam ne garin Kulakule jihar Bauchi. Ina kira ga dukkan al'umma na jira cewa wannan dokar aka wannan shawarwarin likitoci duka ba mu aiki da su. Amma fa bi shi sau da kama amma fa kar mu ɗauka kuma suna su kare mu daga wannan cuta ta wannan annoba ta korona ba su a'a mu tahi tsoron roƙon Allah wannan doka kuma mu tahi tsoron roƙon Allah haka Allah ya bani maganta kuma babu wani abin da ya gagara Allah idan ba roƙe ba kuma daga cikin mu muke kai hada abin sadaka ai sadaka ni ita sadaka tana maganin masifa masifa za ta da magani addu'a da sadaka wani abubuwa biyu za su iya mana maganin kurona kuma ne manta sai mu Allah in ku Allah ya yi da kafin insha Allah Allah zai mana maganin ta a huta na mai fatan in Allah su yi da wani shara da ran assalamu alaikum wannan malam ne da ran gobe ya
assalamu alaikum sai Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka sai ko ya garo daga cikin fakogwar kana wa karamar hukumar gero a jihar Kano a Najeriya sai hon zan muri Amurka dan Allah ku taimaka ku ban amsa a filin amsoyin takardu domin ku ko ne idanun mu kamar yadda nake zo in yi dangane da cutar ta corona da kai go an ce manyan masu kuɗi ko kuma a yan kasar waje su suka yi gore ta Najeriya shin gaskiya ne to muka in dai gaskiya hakan ne to fi sabilillahi talakawan da aka kafa doka hana zarga zarga gaskiya ba a yi musu adalci ba domin ku a talakawan Najeriya masu kalmun yawa wani ko airport bai taɓa zuwa ba ba zan kana ga jirgin sama a ko ya haushi saboda haka kaga wannan dokoki masu tsanani waɗannan mutane in dai wannan magana gaskiya ce to su ne kamata aka fawa shi ne a adalci amma ba mutumin da bai ji ba bai gani ba ba ci za ka bashi ba ba ya za ka bashi ba ka kwantata masa a fi sabilillahi wannan ba adalci ba ne saboda haka in dai ta tabbata gaskiya to gaskiya wannan bai dace ba saboda haka ina sauraron amsa daga gare ku daga dan kakan Siko mai gado da Katifa Kogwar kana wa karamar hukumar Gero jihar Kano a Najeriya
Assalamu alaikum da Hausa sunana Muhammad Bayani da Farran shugaban kudin nida don Allah ya yi masa kaman da kaina da musulman shugaban kasa don Allah dan zatin Allah su yi ga tafi nima Allah mu ne san yayi kokarin shi ko muna ya ba mu shi kullun don Allah ya saki ɗan Najeriya su je su yi duka abin da su da dama kuma Allah ya san ya iya kokarin shi da wannan irin zagi da suke mishi da la'ana da suke mishi don Allah ya ba su dama ya saki kowa idan ne na abincin shi da lafiya da ciwo da mutuwa sunna Allah ne shi dai ya iya ka abin da Allah tsora mishi da haka zaki a Najeriya ba za su yaba mishi ba duk abin da yayi sai dai zaki don Allah dan zata Allah shi ba kasa su a Najeriya kowa da kowa sai wanda ga mutuwa shi mutu wanda kuma ga rayuwa shi mutu ka iya ka abin da Allah tsora maka assalamu alaikum sai anji
assalamu alaikum mure amurka daga Alhaji Maniro dan uwa mai al na cikin garin Jeje ina kira kama ku aziki wadanda Allah ya wadata duk da Allah duk da Ahmed duk da halin da al'umma suke ciki don Allah tausaya don Allah tausaya ku ba da zakka hakkin Allah ga al'umma wannan sun ka cincinta kuma idan kuka ba suwa don Allah ku kula da sa'i saboda ana basu basuwa akwai wani yaro dan albarka na cikin garin Jega yaro mai imani ya tura buhu 3,600 araba ma al'umma yace babu dan hazala babu dan dariqa babu dan kadiriya babu kowa kowane musulmi a bai saboda Allah sa'i suka danne suka hana don Allah masu arziki ku sa hannu ko taimaka matalakawa
assalamu alaikum sani karan Allah tuni ina fatan masarautar Saudiya ga mai mulkin tarbiyyar gado da gaskiya kuntin da suke yankewa a cikin kwanukan nan na farko dai sun fada ma duniya su suke dala wanda yayi abin a musu dala yanzu kuma sun suke hukuncin kisa wanda imanin shekara 18 to muna kira gare su na farko dai kasar Saudiya kasa ce wadda Allah tabaraka ta'ala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmin duniya suna tunkawo suna kuri da wannan kasar tsawon ga shugaba ne yanzu da farko dai muna yi su a gaban tsoron Allah
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bisir Baka auren auta ɗan albarka ta ma muka kuma gwamnatin jihar Katsina kan dokar masu da aka tsora a cikin haka mai alhamma muna kira gwamnatin jihar Katsina ya kamata a kan asarta saboda al'umman da take kuma alhamma wannan ya kawo albarka ko da zuwa karfe 10 na dare saboda yanayin da aka shiga yanzu suke gaskiya kama kama cikin wani hali a jihar Katsina da aka muna kira gwamnatin jihar mai adalci a duba a taimaka ma talakawa a ƙarin dokar mai zuwa karfe 10 dare mai mutane su samu yanayin shiga yanayin da ake cikin ya kai inka da haka muna kira gwamnatin gwamnati mai adalci kuma ka amini ban da masari a taimaka ma al'umma a kai karfe 10 dare domin mutane su samu sadaka suna ta yaka kan sani ba a ta yaka ga yanayin da ake ciki to da haka muna kira gwamnatin gwamnati mai adalci da fatan za a taimaka mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Karanci a Najeriya sai an jima bi in yake ba mu dama da albarkacin bakin mu a wannan garibu mai albarka na Amerika
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid.
Wannan wata na Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi a cikin sa, kuma wata ne da ake bubbude kofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle kofofin wuta, saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna, mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wataala yayi umarni. Na farko karatun alqur'ani, wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban, duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba, sai dai a yi shi a wani wuri keɓantacce, daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara. To yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara din. Sa'annan kuma ɗaiɗaikun mu, yana da kyau kowa ya keɓanta kansa don karatun alqur'ani, don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a yi nafiloli cikin dare, a roƙi Allah subhanahu wataala wannan bala'i na coronavirus, mu roƙi Allah subhanahu wataala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba, waɗanda suka kamu kuma mu yi ta addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Kuna sauraron VOA Africa.